من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 22 ga watan Rajab Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1426, daidai da 26 ga watan Agusta shekara 2005. Muna karatun littafin Ar-Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, Allah madaukakin sarki ya gafarta miki. Muna gabar da muke gaddala, muke kai da komowa a kan ta, saboda mu fitar da bayanai. Saboda an karya a daidai, gabar ta zo daidai da sa'ad da mutane ke yawan tambaya dangane da me ake nufi da salaf, ko wane ne salafiyya. Menene hujja a kan kawo wannan tafarki, da kuma lazimta cewa shi kaɗai ne tafarkin shirya? Malam ya ce wattiba'u salafi salihi, da kuma wajibi ne a bi ɗan mazan jiya mutanen kirki, wajibi ne a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan gidansu da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina, waktifa'u asarihim, kuma a rinka bin gurabinsu ɗaya bayan ɗaya, inda duk suka sanya ƙafarsu suka ɗaga, mu kuma mu maida shawu mu a wannan wurin. Yalisti bisari lahum, kuma wajibi ne a rinka roƙa musu gafara, kar a sake a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a ci mutuncinsu, ko wasu matansu, ko ƴaƴansu, ko jikokinsu, ko sahabbai, ko duk wani wanda ya lakince su. Wannan magana ce ta sababar da abubuwa da dama waɗanda jiya muka fara tattauna su insha Allahu ta'ala, waɗanda kaɗan daga ciki ana cewa ku da ke cewa kuna bin tafarkin malaman farko. Malaman farko sun rinƙa zuwa suna kai farmaki haka shiddan ba a ci ba ba a sha ba, suna kashe kafirai, suna kashe musulmin da ba su ci ba ba su sha ba. Sai na ce a'a, malaman farko ba sa kai farmaki haka shiddan su kashe ko su ci mutuncin mutumin da bai ci ba bai sha ba, ko musulmi ko kafiri. Mu ma ɗin haka ne, ba na kashe mutum haka shiddan mutumin da bai ci ba bai sha ba, musulmi ko kafiri. To amma sai dai matsalar da ta faru ita ce, a yau harkar kafafen watsa labarai, tun daga jaridu da ainihin gidajen rediyo da talabijin, da harkokin da suka shafi harkar intanet da makamantansu, sun kasance a hannun maƙiyanmu ne kafirai. Don haka za su iya ƙirƙirar website, za su iya ƙirƙirar ainihin wato duniyar gizo, za su iya ƙirƙirar gidan jarida ko gidan rediyo ko gidan talabijin na ƙarya, sai su rinƙa tsara labaran ƙarya, suna propaganda domin su ainihin ƙaryata, ko kuma su ainihin ƙarya ko sharri ko ƙazafi da musulunci ainihin da musulmai. Sarwana da kake saurare na, ko ka san cewa samarin nan guda 19 da ƙasar Amerika ta ware ta ce tana zargin sun suka kai mata farmaki, wanda a cewar Amerika sun riga sun yi ƙunar baƙin wake sun mutu. Waɗannan samarin sa'ad da Amerika take nuna su a gidajen talabijin, iyayensu suna jan ƙasashensu, ƙasashen Jordan da ƙasashen Masar, suna nuna su kuma a tashoshin Aljazeera da Arabiya, suna cewa mu dai waɗannan ne ƴaƴanmu ƙarya Amerika take. A halin kuma Amerika tana nan tana cewa ga su sun sun kai hari. Yanzu wanne ne gaskiya? Ga mutum a hannu ana cewa ga su nan, amma Amerika tana nuna a cewa wannan shi ya kafa kansu don ya ƙarfafa maka dukiya. Amma ka je ka karanta site ɗin David Duke, wanda zan kawo shi an gina kaɗan insha Allah. Ka je ka karanta topic ɗin da yake magana a kan who controls the media, ya yake sarrafa kafofin watsa labarai a yau. Ba shi ɗan harkar kafafen watsa labarai tana hannun kafirai ne a yau, kuma suna amfani da babban makami shi ne labari ɗin wajen ainihin sarrafa duniya. BBC da kuke ji da Hausa ne da Rana ne da menene da menene, mune Amerika da kuke ji, mune jama'ar Jamus, duk abubuwan da kuke ji baki ɗaya har jazirar da arabiya sun kasance duk labarin da za su bayar in ya fada a America to ya ga kunan su in ko sun ira su gane kuskuren lokacin da jazira ta zanta na fitar da gaskiya da ainihin tsaka arabiya da suka zanta na fitar da gaskiya abubuwan da ke faruwa kasashen Afghanistan ba tuni aka ma ko ainihin wato kayan aikin jazira ba a kasar Afghanistan aka rubuta kuma aka kusa kashe turanci wanda yake dauko rahoton suka je suka kafa tashi Christian Amal Fosse zama kowa daga wurinta yake karban labarai sai abin da ta fara sun rusa namu sun kafa tashi saboda haka idan za ku karbi bayanai daga hannun kafofin yaɗa labarai ku rinka lura kar ku gudu shi ana faɗi da Hausa ka dauka duk abin da ake faɗi ɗan uwanka ne Hausa ba za su yi ƙarya ba koma gudu yanzu ka tambayi Aminu Ahmad Jeka ka ji me ya koro shi daga BBC aiki yake a tashar BBC sai aka tsara labari wanda ya tabbatar ƙarya ne kuma ya tabbatar in ya karanta labarin nan ya cuci ƙasar shi Najeriya ya cuci arewa inda ya fito ya cuci ƙabilar shi da haihuwa sannan kuma ya cutar da addinin shi na musulunci sai ce ba zai karanta ba haka ce ke ɗayan biyu ko zai karanta labarin nan ko kuma ya bar aiki sai ce ya zaɓi barin aiki ka je ka tambayi Halilu Ahmad Jeka abin da ya bari shi BBC ke saboda labari ne zai karanta ya tabbatar ƙarya ce kuma zai rugurgura kansu da addinin shi da rayuwar shi da ƙasar shi saboda haka ya kamata ka san wannan tukuna amma ka je kai kokarin karanta wannan article din na David Duke wanda zan kawo an gina site din amma dai title din shi ne who controls the media wato sarrafa kafofin watsa labarai za ka ji David Duke da kansa zai ce muna ji muna gani cewa gabanin mu America suna tsira mana ƙarya ba yadda za mu ce dai mu fito mu ƙarya ta su da gargadon yadda za mu iya kai to matsalar ita ce wannan zargin da ake wa salafiya cewa suna kasa mutane waɗanda kafirai ne ba su ci ba bincika ba kuma annabi bai yi haka ba suna kasa mutane musulmi suna kaza suna kaza kuma nace alhamdulillah ko kuma masha Allah ni da ke magana ba ni daga cikin waɗanda ake zargi da haka amma da ita ana zargin wasu daga cikin mu ne wanda sakamakon wannan zargin har ya kai ana cewa su ba salafiya ba ne Khawarija ne irin su Usama bin Ladin da sauransu amma Allah ya sani mu ma a iyakar saninmu da shaidawar Allah da shaidawarmu abinda muka sani Usama bin Ladin musulmi ne ahlus sunna ne mai bin manhajin salaf ne ba da khawarije ba ne rahotanni da za ka je kana karantawa a jaridun arna da jaridun amerikawa da makiya addinin musulunci da abubuwan da za ka karanta a kan intanet cewa Usama bin Ladin ɗan ta'adda ne ɗan tawaye ne ba tawarije ne wannan kam sun suna sun yi wa kansu catholic lokacin da aka samu protestant suka ɗanne musu ne suke ce musu ba protestant ba tawarija in gana da babin layu ya ga an sa littafi mai ƙarfi da apocrypha kafin abin da ake nufi da apocrypha tattaliyar littattafan khawarija ya yi ne na kiristoci waɗanda suke huruji ala diyanati nasraniya jama'a mun gane wannan da kyau to saboda haka don sun zarge mu da cewa mu ɗan ta'adda ne ko khawarija ne mu ne san mu ba ɗan ta'adda ba ne amma ta ma'anar mu ba ɗan ta'adda ba ne mu ba ɗan ta'adda ba ne a bisa fassara ce amma mu ɗan ta'adda ne a ƙarƙashin imanin mu na musulunci domin ba za ka taɓa yin addinin musulunci ya cika ɗari bisa ɗari ba sai ka zama ɗan ta'adda domin Allah ne da kansa a Qur'ani ya ce wa uddu lahum mastata'atin min quwwatin ku yi wa kafirai tattali tattali iya iyayarku sai ce tattalin ne min quwwatin na ƙarfi wa min ribatil khayl da ɗaurarru horarrun dawakai turhibuna bihi aduwwallahi ya biya kunkurin ka razana menene turhibuna ai kalmar ma turhibuna kai kama da english word terrorize kurin ka turgita makiyan Allah kurin ka terrorizing din shi don haka in dai har kana cikakken musulmi mai imani da Allah sai ka yi tattalin ƙarfi ƙarfi na jiki ƙarfi na makami wanda za ka rinka razana kafirai kafiran Allah yake makiyan Allah ne kuma makiyan ku ne ya Allah ya tsara ni a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim sai yake ala innal quwwata karfi da Allah yake cewa ku tattala anan ar-ramya harbi ku iya harbi ko ka iya harbin dindiga ko ka iya harbin abubuwa makamantan haka ko ka iya kwari da baka ko ka iya harbin maki ko ka iya harbin gaba ko ka iya sauki ko ka iya kaza dan Allah yana zaunar da sahabbai har yana koya miki ya koya miki sai ka fiye basu suna farko da kansu suna gaji da kansu ya fito yake eh haka dai ku yi marmaza ku iya harbi kakan kuma Isma'il maharbi saboda haka idan irin wannan ta'addancin ne wanda yake Qur'ani da Sunna mu suka kun dan ta'addani gaba da baya amma in ana nufin ta'addanci zalunci irin wanda America take yi mun ba in ta'addani irin wannan ku ce fa sai a jiya nake cewa bari mu bar Usama bin Laden da kansa ya amsa ainihin wannan tambayar ko kuma wannan shubhar ainihin da ake kawowa wannan gashi daga website na jaridar dan.com www.dawam.com jarida ce ko kuma newstelegram.com ita ya jarida ce ya ka iya samun cikakken bashin na wannan in ba haka ba buga www.google.com ko www.google.co.uk ko www.87.com ko www.yahoo.com/chat duk za ka iya neman waɗannan abubuwan sai ka rubuta Osama claims he has meat. If US uses new arms, it will get some response. Sai ka iya sa wannan a cikin chat bar ɗin inda zai nuna maka inda ake binciken. Waɗannan kalmomi da nake amfani da shi wani yare ne. Ni wani yare ne na harkar kwamfuta an baka iya baje ka samu wani sai ka sa mai wannan kasar ɗin yana ji. Ko in ta nuka ce ka je ka sa musu suka ji za su gane wani yare ne ake magana in baka fahimta ba kar ka je ka ce kai da ka san me ake cewa ba. Sai ka je sai ka sa sai wani ya in ma ka sa yana in ta nuka ce kai ya karɓa ya samo maka rasid ɗin ya yi maka komai har printin ɗin ma sai a yi maka ka zauna a zaune kai Alhaji Birni kuɗin ka sai ki maka aiki. Amma zan maka iya da kanka because we live in an information age. Muna rayuwa ne a zamanin da bayanai suna da matuƙar amfani. Tun daga sa'ar da aka haɗa computer da telecommunication system shi ke nan duniya ta zama ta tsinke ta zama wani ɗan kurkukun ƙauye ɗaya. Computer tana processing tana iya tattaro bayanai amma ba ta iya aika su. Telefon kuma yana iya aika bayanai amma ba a iya tattara su. To ana haɗa su shi ke nan duniya ce ta haɗe wuri guda. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka a wannan hirar wadda aka yi da shi Usama ɗin an yi ta ne da shi a ranar 9 ga watan ainihin Nuwamba na shekara ta 2001 wato bayan 'yan kwanaki kenan za a ce ko kusan wata guda da yin wannan ainihin harin ƙunar baƙin wake da aka yi na America. Wanda ya hira da shi shi ne ɗan jaridar ita Dan ɗin sunansa Hamid Nah M-I-R Hamid Nah shi ne ya hira da shi. Hirar doguwa ce don kamar sati huɗu ce zuwa biyar amma ni kaɗai wannan matsalar nake so in tattauna mana wadda yake tambayoyin tsaya biyu kai nake so ku ji da amsoshin. Hamid Nah ya ce miki in your statement of October 7th you explain satisfaction over the September 11th attack, although a large number of innocent people perished in them, hundreds among them were Muslims. Can you justify the killing of innocent men in the light of the Islamic teachings? Yusuf Al-Ghafa Tamal al-Usama. A jawabin ka da kai na ranar 7 ga watan October. A cikin wannan jawabin naka, ta ainihin wato bayyana gamsuwarka da kuma farin cikinka game da ƙomar baƙin wake da aka kaiwa gwamnatin ƙasar America tare da cewa da yawa mutane sun mutu waɗanda ba su ci ba da su sha ba ba masu laifin tsaye ba masu laifin zaune ba ɗaruruka daga cikin mutanen ma musulmi ne. Ko za ka iya kawo mana hujjoji a bisa haskakawar shari'ar musulunci game da halaki ko hukuncin kashe mutanen da ba su kira da su saba haka kuddan isana ke yi. This is a major point in jurisprudence. Wannan matsala ce babba mai muhimmanci a fiqh. In my view, ni a tare da fahimta, if an enemy occupies a Muslim territory, idan wani makiyi ya mamaye wani yankin ƙasa na musulmi, and uses common people as human shields, sai yake amfani da mutanen gari a matsayin garkuwa, duk wanda za a kawo mai hari sai ya fashe da mutanen gari. Then it is permitted to attack that enemy, to assert a halatta, a tarma wannan makiyi wanda ya ƙarihin mamaye wata ƙasa ta musulmi ko wata ƙasa ta mutane, amma yana garkuwa da waɗannan mutane. For instance, alal ga misali, if bandits barge into a home, idan wasu ainihin maɓarnata suka faɗi wani gida, a hold a child hostage, sai suka riƙe ɗan mai gidan a matsayin garkuwa, wato sun riƙe shi aka duba a musu kaza ba, ba za su kashe shi ba ko za su kashe shi ko makamantan haka. Then the child father can attack the bandit. To irin wannan hali idan ɗan zai iya tarma waɗannan maɓarnata, and in the attack, even the child may get hurt. Ko da kuwa a ƙoƙarin tarmusu ɗin nan zai ji waɗannan nasu rauni. Wannan ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je zai yaƙi wasu kafirai, sai suka rinƙa turo mata da yara gaba-gaba, saboda sun san Annabi ya hana a kashe mata da yara. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kafa tarkuna, kamar yanzu kace guda tarko, sai aka rinƙa harbin su, ana kashe ƴaƴa da matan, ana kashe ƴaƴa da matan har aka kai kanu. Shi ne abin da Usama yake son ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa bi, yana ainihin lalata shuka, yana fata ruwan wasu kafirai don ya samu ya kai gare su. Sai suka garkuwa da wannan ruwa da wannan shuka yadda ba za a kawo gare su ba, har sai an ɓarnata waɗannan, sai Annabi ya ɓarnata ɗin. Sai ɗan sojoji na ya yi wa gobiraya haka. Gobiraya ke mana aikin dafara, ba laifin mu ba ne, sai ne. Can da zai ci su da yaƙi, sai da yasa aka rinƙa tuttuɓe shukarsu ana ɓarnata ruwansu. Karanta shi sai ɗin a cikin littafinsu mai suna Sirajul Ikhwan, ko kuma littafinsu Najmul Ikhwan, shi da kansu yake faɗin haka. Sannan karanta Bello a cikin tarihin da ya rubuta Insaqul Maysur, Insaqul Maysur fi Hukm Biladi Sukro, abinda Usama yake son ya ce. Jama'a mun gane? Fi Tarihi Biladi Sukro ko? Abinda Usama yake son ya ce. Hari da muke kaiwa, mu ba mutanen gari muke kashewa waɗanda ba su shiga ba su saba. Don haka muke cewa kowa ya kauce daga wuri kaza, ya kauce daga wuri kaza, saboda za su iya zama wuraren da za mu kawo hari. To idan har mutum bai kauce ba muka tashi, mu ba shi muka hara ba, za mu hari wata dukiya ne ta Amerikawa ko kuma wasu cewa daga nan Amerikawa. To in kana wurin ka riƙa da kai, in musulmi ne sai ce Allah ya ji ɗanka. Idan kuma kafirai ne ke ci kenan, ja ya faɗi ja ya ɗauka sai a wuce. Abin da aka ɗauke ke son ya ce kenan. Sai in samu ya ci gaba da cewa, America and its allies are massacring us in Palestine. Yake America da ita da ƙawayenta sune mana kisan ƙare dangi a ƙasar Palestine, suna kashe mu kisa na ƙare dangi. Kashmir da ƙasashen Kashmir, Kashmir da ƙasar Kashmir and Iraq da kuma ƙasar Iraq. Jama'a, wannan ma ta kisan da Usama yake magana, yana magana shekaru biyar ne na baya na kisan Iraki. Kisan da ake a Iraki yana magana abubuwan da ke faruwa ne daga shekaru biyar zuwa baya. Banda ma na yanzu ma cikin yanzu ma mai Usama zai ce ciki. To mu ɗan tsaya a nan wurin kaɗan don ku ji ce da cikin da gaske Amerikawan suna ainihin kashe min ko ko ba ta kashe min kafin mu ci gaba da wata magana ta Usama cikin. Kamar yadda nan ya sa Kristof ya ce Amerika da ƙawayenta su ne mana kisan ƙare dangi a ƙasar Palestine da ƙasar Kashmir da ƙasar Kashmir da kuma can ƙasar Iraki. Ina hujjar wannan magana? Palestine ai Yahudawa ne ake faɗan da su, amma Amerika ce take idan makaman take ba su. Ga tankokin yaƙin ana rubuta USA a jiki. Haka a Kashmir, haka ne a Kashmir, haka nan a Iraki da yake ji abin da Madeleine Albright yake yafa tsohuwar ministan harkokin kasashen waje ta kasar America ku saurara ku ji abin da take cewa amma kafin nan tukuna na dauko wannan magana ko kuma zan dauko wannan magana ta ta ne daga wannan website da nake fadi na David Duke dan haka ka buga www.davidduke.com ko .net ko .org duk za ka iya samu a ciki the big lie a cikin na farko kan darasi na farko da ya fadi yake babbar ƙarya wato an yi zuci kamalle. The true reason behind the attack of September 11th. You see, the Lilay Nagaskia Ganada Abendeta as a Kaya Mana Ali. When you see, I say, one of the wooden at Afro America, the Muslim Yang. And now you see, Allah is not a thing that you take the Muslim Nagaskia. You see, the Lilay Nagaskia Ganada Musiki Bamu. You see, Yahweh Muslim Yusuf Ujimun Mune Hakasu Bamuki Kalyani. Yake mutum ba sa cikin kafirai aka shiga yake akwai abubuwan da aka yi musu yake ko shi zai bayyana waɗannan abubuwa shi ne wannan takarda wajen sati 17 ce amma da wani ya dauki ɗaya daga ciki ku je ku duba ta akan wannan website ya ce ke by David Duke ya rubuta National President European American Unity and Rights Organization Euro October 8, 2001 ya ainihin saka wannan akan internet kakar da watan October 2001 ya sa wani da misiri ya kaskara miki da larabci don haka ana iya samun wannan article din da larabci in ba ka iya karanta da turanci ji abin da yake a muqaddimar ki yake the mass media has told the American people a big lie yake kafofin yaɗa labarai sun faɗa wa ainihin wato mutanen America babbar ƙarya about the attack on September 11th. Gama da ƙunar harin ƙunar bakin wake da aka kai na 11 ga watan September. Ita kafofin yaɗa labarai ƙarya suka yi, zuci suka yi. They are purposely lied about why it happened. Sun yi wannan ƙaryan ne da gangan so as to cover up the true reasons for the attack. Sun yi wannan ƙaryan ne da gangan don su hana mutane su canza mutane daga fahimtar dalilan gaskiya na ainihin ƙunar bakin waken sun suka ce musulmi suna cin mu ne don ya kasanta mana hari yake kun ga sun yi ƙarya wannan ƙaryar da suka yi don siyayya ta shiga cikin zukatan amerikawa har ma da amince ya zama ba ma ya neman wannan dalili ne sai ce ya gamsu ba a ƙaunar mu ne shi yasa aka yi mana haka kawai an gane wannan da kyau ko jama'a not understanding the real reasons why we were attacked will cost America the cost of more lives. Yake ba su san cewa sun kasa fahimta cewa dalilai na gaskiya na ainihin kawo mana wannan harin wato sanin dalilai na gaskiya na kawo mana wannan harin rashin bayyana su to zai jawo America ƙara asarar rayuka ne da dukiya our prosperity and our freedom. Alhurai da mutunci da ƴanci duk za mu rasa su saboda ƙin fito da gaskiyar dalilin da ya sa aka ainihin kai hari. Wato da an fito da hari da dalilan gaskiya na hari to da shi kenan iya wannan asarar da aka ce da iyakarta kenan. Amma ɓoye dalilai na gaskiya zai ja asarar ta ci gaba ta rayuka da dukiya da kuma wasu alhurai da kuma ɗansu yanzu don Allah daga 2001 da ƙunar bakin waken ta faru zuwa yanzu da Amerika ya sake zama lafiya a duniya duk inda da Amerika yake a duniya gaba ɗaya an saka shi cikin tsoro ya rasa ƴanci ko bai rasa ba ya rasa ƴanci duk wata hudda in da Amerika ya zo ya ce ba ni ƙofar gidanka zan kafa shago sai ka ce a'a saboda ne saboda ana iya kawo hari a narke shagon a narke gidanka ba Amerika ya rasa alheri ko bai rasa alheri ba sannan duk inda Amerika ya suke kuke su ake kusa na ƙare dangi ka ji ka je ka karanta www.agri.com amma wannan website in ka karanta in ba ƙoƙari ka na da ƙarfi ba za ka kusa tafiya saboda za ka ga kusa da ake yi da Amerika da sauran kafirai hankalinka zai tashi don haka kana buɗe website ɗin sai an gargaɗe ka kwakwalwarka tana iya ganin abubuwan ban tsoro su kuma? Saboda za ka ga irin yadda ake kashe Amerikawa. Ya a yanzu ta da Amerika tana nan ta jibi ta nan ta kofar White House, kofar gidan Bush. Ta ce, ta gwada nunin da zai tashe ta daga wurin nan sai Bush ya fito ya tuba game da laifin da ya mutu, na zuci ƙarya da ya mutu. Sannan kuma su yaro su shiga farga musu a kan ƴaƴansu da aka kashe, an kashe ɗanta ne a Iraki. Suna nan suna ta zanga-zanga duk wanda yake da Bush. Yana kama Intel Satellite 904 ko 905 ka kama VOA, tashar VOA ba ta radio ba, VOA ta ainihin talabijin. Ya ga inda mata suke cikin shirindo suna ta Allah ya isa suna shi ne Bush albarka suna cewa a dawo musu da ƴaƴansu da matansu, sun au da ƴaƴansu da mazajensu sun gaji da wannan abu. Guda mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan babban mutum da Amerika ya ce, "My dear friend, ya ce abokaina, no American will ever forget." Babu wani da Amerika da zai taɓa ainihin wato manta. CNN and television, the unbelievable carnage this past September 11th. Ya ce babu wani abu da Amerika da zai taɓa manta irin wannan abin da kwakwalwarki da za ta iya gaskata miki ba. Cewa a ƙasar ka Amerika ka ake yin wannan abu, domin goma sha kaza, hauri soki, Pentagon House da ake ganin Pentagon kamar ita ce raƙibo da atibe yake kwana ciki. Sun duka mutane suke suna cewa duk abin da ake a duniya ana ganin ka a Pentagon. Ko ga Pentagon ta kama da wuta? Ko ga benaye sun gurgurje sun cinye da wuta? Yake ce ba wani da Amerika da kwakwalwarki za ta iya ainihin wato gaskata miki wannan abu yadda su take faruwa yake kamar abu ne kamar cin ake ganin abu. Wannan bar muqaddimar wannan ainihin article din naki kenan. To mu koma inda yake magana dangane da irin kusan da ake a Amerika a Iraki cikin wancan lokacin. Ka san cewa tun kafin a fara yakin nan na Iraki, ko ka san cewa Amerika ta sa takunkumi hana shigar abinci da magani zuwa ƙasar Iraki, wanda wannan takunkumin ya kashe miliyoyin ƴaƴa, waɗanda ƴaƴan da ko a yakin Hiroshima da aka yi shekaru 60 da suka wuce ba a kashe irin su ba a Iraki ƴaƴan Larabawa ƴaƴan Musulmi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To ku ji abin da yake cewa the death of 500,000 children, yake mutuwar da ƴaƴan 500,000 suka yi a ƙasar Iraki. Bayan ya kawo doguwar shimfiɗa a kan wannan magana sai ya kawo taƙaitaccen hirar da wani ɗan jarida ya yi da ita Madeleine Albright. Sunan wannan ɗan jarida Leslie Sahal ya ce, "Speaking of US sanctions against Iraq," yana magana dangane da takunkumin rayuwa da ainihin Amerika ta sa wa ƙasar Iraki. Sai ya ce, "We have heard that a 500,000 children have died." Ran ke daɗe mun ji labarin cewa yara ƙanana rabin miliyan suka mutu a ƙasar Iraki. I mean, that more children than die in Hiroshima. Ina nufin waɗannan yaran da aka kashe su a ƙasar Iraki saboda yunwa da rashin magani, sun fi yaran da aka barbaɗa wa hudar ƙare dangi waɗanda suka mutu a ƙasar Hiroshima ta Japan. And you know, kuma kun san cewa is the price worth it? Yanzu wannan abin da aka yayi daidai ran ke daɗi. A kan mutum ɗaya shi ne Saddam da ake so a takura, sai a kashe yara rabin miliyan, ran ke daɗi wannan abin yayi daidai? Bari ka ji abin da kake. Madeleine Albright ce take. Ko ta ce, "I think this is a very hard choice." Ta ce, "Ina ganin wannan wata magana ce wadda take wato zaɓi ne ta bani wanda yake mai wahalar in iya zaɓen shi." Wato magana ce wadda take mai wahala. Amma sai ta ce, "The price is worth it." amma duk abin da aka yi yayi dide akan san azantar da Saddam shi kadai a kashe ɗaya rabin miliyan ɗayan da an kashe su ne da yunwa rashin abinci da rashin magani waɗanda ɗaya masu rai da lafiya da aka gargaɗa wa hudar ƙare dangi a ƙasar Japan wanda har yau wasu ɗayan suna nan suna kasa sun girma amma ko da ƙare dangin nan da ta kashe adadin da ta kashe da yunwa da rashin abinci da rashin magani sai kashe a iragira sannan abin ya yi daidai ta ce ya yi daidai mun ji wannan da kyau ko ko ya tattauna abubuwa da yawa har inda ya kawo da reason for the attack dalilan gaskiya da ya sa ainihin wato aka kawo mana wannan farmaki waɗanne dalilai ne na gaskiya wato abinda gwamnatinmu ta gaya mana cewa ana kawo harin ne don tsin mu Amerikawa sun ce ƙarya ne ga dalilai na gaskiya sai dai sun fito su ɗaya bayan ɗaya duk da ya gama kawo waɗannan dalilai baki ɗaya kuma wani abin mamaki wani yana ɗauko hotuna yana ɗorawa don ka ga irin kisan kan da ake Falastinawa da irin yadda tankokin ƙasashen Amerika waɗanda a jikinsu an rubuta USA na gwamnatin Amerika ne gashinan Amerika ta bayar an je ana kashe musulmi da larabawa da irin yadda ake rufe gidaje da makamantansu sai da ya kawo waɗannan gaba ɗaya ƙarshen atikin ɗin nashi sai ya zo ya kawo shawarwari zuwa ga ainihin gwamnatin Amerika waɗanda waɗannan shawarwari ya ce shawarwari ne guda biyar lallai ne gwamnatin Amerika ta tsaya ta yi tunani a kansu abin da nake so ka gane yanzu Osama da yake cewa mu ba muna yaƙar mutanen ƙasar Amerika ba ne sai dai gwamnatin ƙasar ita muke hari to idan har wajen gwamnati za ta rinƙa fakewa da mutanen da take kira innocent people kuna jin wannan ka fake da mutanen da ake kira innocent people to za mu kai mata farmaki ko da za mu kashe waɗannan mutane innocent people waɗanda ba su ba su sha ba kamar yadda saboda Saddam guda ɗaya aka kashe mutane fiye da miliyan ɗaya yara kusan rabin miliyan saboda ya saboda Saddam kuma ko jifan Saddam ba a aka ba aka kashe mutanen da sun fi mutum miliyan biyar a ƙasar Afghanistan saboda ya saboda neman Osama bin Laden kuma ko raunin su ba a jefa da dutse ba shin yanzu wannan ƙoƙarin da Amerika take yi mata kama wani mara gaskiya ko ta wahalar da shi ya ce tana kashe mutanen da ba su shiga ba su sha ba ko ba su kai ba to shi ne Osama yake nuna muke ramawa a kan haka ko kun fahimta jama'a domin musulmi ake lalata da kwale a ce musulunci ya bada wannan kai sai a tambaye ka kai addinin ka kai kafirci kiristiyaniki ya bada wannan ko ba sun ce addinin suke bi ba to sai a rubuta sai a zo ku sai a bayar malaman ku ba sa kallon talabijin ba sa karanta jarida ba sa karanta komai sai a ce yanzu Allah gafarta malam musulunci ya yarda a kama mutanen da ba su ba su ba a kashe sai a ce bai halatta ba to amma kuma da kuke addinin ku ya halatta ne haka ya kamata jama'a idan ba shi ya san abin da zai yi tambaya to ya rinka tunanin me za a tambaye kunnen shi shi ne ba wani ɗan jarida kwanaki ya yi tambaya da fito gano miki ido yadda ya ba ya ce ranka ya daɗe an ce kana son giya har yanzu ko ka tura ya yake gaskiya yana sa amma a roƙi Allah a roƙi ya ji roƙon Allah lokutan da yake da yawa ya bari yanzu sai kwa haɗe ko kwa haɗe ya ce amma kai na barin maka tambaya wannan gidan rediyon naku ku a sun kafa sai ce yana da yana yake ce mu muna son giya ko kuma jinin mutane suke sa haka kuma to yanzu aka magana sai kuma ce ya ɗaci nan yan arewa amma ba ƙogale su aka yi ba ko kun fahimta ba ne ko sai da aka duk wanda zaka ga wani bakan magana ka rinka tunanin ranar da za a rama to shi ne ko Osama yake gaba da cewa the Muslims have the right to attack America for reprisal yake dan haka musulmi ma suna da ƴancin su rama harin da America take musu the Islamic Sharia Sharia Muslims sai ta ce Muslims should not live in the land of the infidel for long. Kada musulmi ya je zauna ya daɗe a ƙasar kafirai. The September 11 attack were not targeted at women and children. harin kunar bakin yakin da aka kai na sa ɗaya da watan Satumba ba a nufi mata da yara ba. Berlin targets were America's icon of military and economic power. Hakikanin abin da aka hara shine dukiyoyin America tun daga abubuwan da suka shafi wuraren harkokin sojata na tsaro shine Pentagon da kuma wannan wuri na tattali cibiyar kasuwanci. Abin da aka hara kenan. In ya faru wani musulmi ya je ya san tafi a ƙasar America an rufa da shi, to kuma wannan shi ya gaya kansu domin shari'ar musulunci ta ce kan musulmi ya je ƙasar kafirai ya san take. Kun ji abin da yake so ya ce. The Holy Prophet, peace be upon him, yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya ƙara masa aminci, was against killing women and children. Bai yarda da kashe mata da yara ba. When he saw a dead woman in a war, yayin da manzon Allah ya ga wata mata an kashe ta a yaƙi, he asked, sai ya tambaya, why was she killed? Dan me aka kashe ta? Ma'ana manzon Allah bai yarda da wannan ba. Wannan hadisi ne sahihi wanda yake cikin sunan Imam Ahmad da sunan Abu Dawud da musnad Imam Ahmad. If a child is above 13, idan yaro ya fi shekara 13, and wields a weapon against Muslim, ya zo ya fito na fito da makaminsu zuwa ga musulmi, then it is permitted to kill him. Shari'ar musulunci ta yarda a kashe shi, domin ya zama mumayyizi. Duk yaron da ya zama mumayyizi, in ya zo ya taɓa makami a kansa, to ya halatta ka ainihin maki ki ka kashe shi. The American people should remember that they pay taxes to their government. Ya kamata mutanen America su tuna, suna fa biyan haraji ga gwamnatinsu. They elect their president, sun suke zaɓen shugaban ƙasarsu. Their government manufactures arms, gwamnatin ƙasarsu kuma tana ƙera makamai, and gives them to the Israel, to Israel. Tana danƙa wa Bani Isra'ila, Yahudawa, and Israel uses them to massacre Palestinians. Kuma ita ƙasar Isra'ila tana amfani da waɗannan makamai tana yi wa mutanen ƙasar Palestina kisan ƙalubale. Kun ji yadda ya ɗauko magana? Mutanen America su biya haraji, gwamnati ta tattara haraji ta je ta ƙera makamai kuma ta ɗiba ta bayar a je ainihin a kashe mutanen ƙasar Palestina. The American Congress endorses all government measures. Majalisar dattawa ta America ita kuma tana sa hannu a duk wani abu da gwamnatin America ta tsara. And this proves that the entire America, to wannan ya nuna mana kenan cewa ƙasar America baki ɗayanta is responsible for the atrocities perpetrated against Muslims. Duk wani kisa na wulaƙanci da ake musulmi, to duk mutanen ƙasar America alhaki na kansu. Domin talaka ana biyan haraji da harajin ake wannan abu. Ɗan majalisarsu kuma ɗan siyasa suna sa hannu a zartar don a kai makaman zuwa wannan ƙasar. To don haka duk wani da Amerika in aka kashe su kenan, ba maganar cewa ma bai ci ba doka da ya siyasa da haƙƙin ka. Ina fatar kun gane. Sai ce da entire America, ƙasar America baki ɗaya, duk wannan alhaki yana kansu, because they elect the Congress, don su suke zaɓen majalisar dokokinsu ko majalisar dattawa. I ask the American people to force their government to give up anti-Muslim policies. Isa mai yace ana shawarci mutanen ƙasar America cewa su tashi su yi tsayin daka su yaƙi da gwamnatinsu a kan taɓa da musulmi da take yi. The American people have risen against their government's war in Vietnam. Ai mutanen ƙasar America ne suka yi wa ƙasarsu ƙawar baya lokacin da ake yaƙin Vietnam. Dole kuma ƙasarsu ta daina yaƙin. Don haka bai mazu da san today, yau ma muna neman su su yi irin yadda suke, su tashi su yi wannan ƙawar baya. Su tashi su yi gwagwarmaya duk yadda za su yi, amma fa da rikici gaskiyar lamari suna yi. Amma da abin ya kai al'amari sai zama an daina saka abin nan, an daina saka su a talabijin ma ko makamantan haka. Tun kafin ma a fara yaƙin Iraki, daga cewa za a fara yaƙin sun ta zanga-zanga, ina jin a nan na gaya muku, akwai maskaran mu da ya yi mini waya daga America yake cewa ba sa iya fita ko ina a kwararo-kwararonsu, saboda dare da rana mutane suna cika kwararo-kwararo suna ta zanga-zanga. Sai ɗaga hanshe ɗin talfon sai kara mini a window haka, ina jin irin hayaniya da suke. yake ce zanga zanga kike akan ba ki yadda da abin da kasar ku take yi ba ba ki yadda ne kuma yakin da kasar ku za ta tafi a kasar Iraki ba to da abiye abuka shine sai aka dole dauko wannan rahoton gaba ɗaya kai ina fatar mun gane amma akwai waɗanda suke barin aiki su kanki Usama ya fadi anan akwai waɗanda hatta barin aiki suke su rubuta gwamnatin America cewa sun bar aiki ambasadan kasar Masar a zamanin Jimmy Carter ya rubuta yake ya bar aiki saboda irin yadda America ta ɗaura gindin ake kasa Laraba a kasar Falastini to akwai waɗanda suke ainihin wato tsayar baya amma me Usama yake son ya ce su ƙara kokari kuma su ƙara yawa su jallabi gwamnatin su lallai sai ta daina wannan yaƙi the American people should stop the massacre of Muslims by their government. Dole ne mutanen ƙasar America su sake da gwamnatin su ta daina wa musulmi kisan ƙare don Hamid Ma ya sake tambayar Usama ya ce can it be said that you are against the American government not the American people? Ana ga fa kana lantu yanzu aka kai su aiki cewa ke ne kai ba kana kin mutanen America bane ya to kana fada ne da gwamnatin ƙasar America Osama bin Laden sai ce yes haka abin yake we are carrying on the mission of our prophet Muhammad peace be upon him sai ce ai saƙon manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake kokarin yadawa the mission saƙon kuwa shi ne is to spread the word of God shine mu yaɗa kalmar Allah abin mu mai wa'azi abin da manzon Allah ya bar mana aiki ke not to indulge massacring people ba wai kashe mutane ba shi ne aikinmu ba yaɗa musulunci shi ne aikinmu we ourselves amma kar ka manta da cewa mu da kanmu are the target of killing mu kanmu America tana harin ta ainihin kashe mu destruction tana harin ta rugurguza mu an atrocity tana kuma ainihin harin kenan kisa na ƙare don we are only defending ourselves mu ba wa kar America muke ba sai dai kare kanmu muke this is defensive jihad wannan jihadi ne na kare kai al jihad ad-difa'i jihadi ne muke na kare kai ba mu kamar yadda ɗan sojiyo ba wa kar mutane ba ya kaisa aka yi shine ya tashi ya kare wannan shine jaran da ne wa ɗan bokoko da suke cewa ɗan sojiyo 1804 ya ainihin kaddamar da jihadi ƙarya kuke ɗan boko ɗan sojiyo bai taɓa yaƙar wani ba ya karantar da mutane addinin musulunci Qur'ani da hadisi amma shi sarkin gobir na wannan lokaci yinta ya ba da doka cewa duk inda aka ga ɗan hodi a kama shi a kashe ƴaƴansu da matansu da almai yinta ya ba da doka cewa duk inda aka ga ɗan hodi a kama shi a kashe ƴaƴansu da matansu da almajiransu a kashe dukiyarsu shine dan sojo yake ce duk wanda aka tare za a kashe shi ko za a kwace dukiyar shi ko za a ci mutuncin shi to ya tashi ya kare kansa wannan jihadi ne bane na kare kai dan sojo karantarwa yake aka ce a kashe shi a kashe matan shi da ƴaƴan shi da almajiran shi a kwace dukiyar shi manzo Allah yake kuma wanda aka tayar ma kashe shi ko kwace dukiyar shi ko cin zarafin shi in ya tashi kare kansa har ya rasu a haka ya samu darajar shahada hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim dan haka dan sojo kare kansa yake to Usama ma abin da yake cewa mu ba ya karkuwa muke ba amma kare kanmu muke this is a defensive jihad wannan jihadi ne na kare kai we want to defend our people and our land mu muna so ne mu kare al'ummar mu da kuma kasar mu that is why I say that if we don't get security dan haka muka ce idan har mu da mu zauna lafiya ba da American too will not get security America ma ba za su zauna lafiya ba ma'ana ko dai abin mu zauna lafiya su ma su zauna lafiya in ku har suka hana mu zaman lafiya to su ma ba za su zauna lafiya ba jama'ar musulmi ko kun san cewa tun 1950 tun da aka gama yakin duniya na biyu ake rusawa ana kashe ana lalata gonakin mutane a Falastinawa babu wani dalili kawai wai sai dan Yahudawa sun karanta a littafin su wai cewa wai Israel din nan is the promised land wai wannan ƙasar ce Annabi Dauda ya musu alƙawari za su dawo su zo su zauna dan haka Ingila da ta je ta mamaye ƙasar Falastini suke ne sai ka rinka dibo Yahudawa duk inda suke aka rinka tattare su sai a zo a samu kamar misali a zo tsakiyar birnin Zaria ko tsakiyar birnin Kano ko tsakiyar Katsina ko tsakiyar Sokoto sai a samu ba Sokoto ko ba Katsina ko ba Zazzaji ko ba Kano da gida nasa halal malal sai a ce ya fito shi da matansu da ƴaƴansu su fito kawai haka hannu rabbana da gidan da kayan gidan su bari a ciki sai a ɗauko ba Yahudu da matansu da ƴaƴansu sai a ce su shiga su zauna idan wannan da Yahudu ya ja sai a kashe shi matansu da ƴaƴansu su tafi bayan gari wajen fadama sai su kafa ɗan tenti suna rayuwa sai kullum ana nuna mata cikin tagumi ƴaƴa suna wasa kullum suna ganin uwarsu tana tagumi kullum Falastinawa afwan Falastinawa cikin tagumi yaro ya taso sai tambayi uwarsa yaya aka yi ne sai ta ce ai gidan nan da kake gani nan ne gidanmu Ingila ta zo ta cire mu aka kashe babanka aka sa waɗannan Yahudawa sai ce haka ne haka ne to shi kenan waɗannan yaran sai ce to yanzu ne ina amfanin rayuwa cikin wulaƙanci da wulaƙanci gara shahada ga musulmi dan ba aibi ce ba saboda haka yaro sai je saka rigar wuta ya je kafa kansa kashe Yahudawa sai kuma da ana tambayar malaman musulunci ina hukuncin wannan abin sai kuma sai ce ya halatta ko bai halatta ba amma da can ba su yi fatawa game da abin da Yahudawa wannan suka yi yaron nan da uwarsu ba kuma malaman suna zaune da su kawo wata mafita ba ana dai zaune sai a ce to haka abin Allah ya nufa haka Allah ya nufa sai iya ya za a yi saboda Allah idan za ku yi fatawa a kan ƴaƴanku da suka ja baya suke kashe kafirai saboda sun wulaƙanta za ta jawo abin da zai sa yaran su yi haka jama'a ko kun gane wannan da kyau to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to don haka ya ce in dai ba su bar mu mun zauna lafiya ba in ba su ba za su zauna lafiya ba sai dai duk kowa ya kwana a hankalin su tafi don haka yadda yau ba Falastinu yake cikin gidansu ko gonarsu ko ƙasarsu hankalinsu a tashe ko haka da Yahudu ne hankalinsu ba a tashe yake ba a ƙasarsu haka da Amerika haka mutumin Ingila ko amma don Allah waye fara shi suka fara Yahudawan nan ta kawo su aka ana jeho musu gwanzo suna sa ana ba su gunkin burodi suna ci amma sun waye gari yau sun fi waɗannan ɗan asalin ƙasa gata shi ne yanzu aka ce hanyar jejeniya suna fita daga gaza ko wallahi ka je ka ga fim ɗin abin zai kyautata maka Qur'ani gaskiya ne yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin sun yadda za su tashi daga wasu yankuna na ƙasar gaza sai ga su ana turo su manya-manyan gidajen da suka gina su bar wa 'yan ƙasar su amfani da su mana sai sun yi gurguza gidan sun farfasa bulan sun yayya ga kwanan sun yi kasa-kasa da katakon sai su watsar da su sai su tafi ba za su bar muku ku yi amfani da su ba kamar yadda Qur'ani ya ce yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ku lura ku masu hankali mutumin da ya bar maka gida ka yi amfani da shi ya ba ka magani ka sha ya ba ka abinci ka siya shi shi ne zai kawo muku allura ana kankaɗa muku kyauta ana biyan 'yan mata sun gama sakandare da matan aure suna yanzu suna kankaɗa a 'ya'yanku wa allura rigakafi ce ƙarya ne kamar wani ɗan boko ne ko ɗan arabiya na ƙalubalantun shi allurar rigakafi da kuke yi ƙarya kuke sirri ne ba alheri a cikinta ko misali zarrafe wannan magana ina da ƙabalantar malami ne ko ɗan boko ne ko ɗan siyasa me za ka yi magana ka je ka karanta management ka je ka karanta business administration za ka je ka ce wai ko kun yi bincike ne kuka bincika ka karanta science ne ko ka karanta biochemistry ko ne ka karanta makakaranta ko ka je ta kalibanci ko ka sarkin gargajiya ya je ya ci kuku ya kanki da rayani iska ba ta shiga kanki ka je kai tura ya su jiye sun ce maka kaza daidai ne sai ka ba ka ce mutane daidai ne ina ɗan bokon ku a ƙasar nan muna da professors a biochemistry da chemistry da sauran makamantan haka me yasa ba za a je a bincike na gaskiya ba ta ce duk duniya ana yi abinda na gaya kwamishinan ilimi na jihar Kebbi kenan mun ce muna hira da shi professor ne a biochemistry profesa kawoji nake miki mu sai mun sako da wannan policy ba muna tafi da market duta na bude nake miki karanta wani site akan internet sai karanta shi yake eh to kan gaskiya magana da dole a duba nake a mu muna son a ƙaryata mu ne da muke fadin haka idan ƙarya miki a ƙaryata mu in kuma gaskiya ne to ku fito ku fada da abin amma dan menene sai a ce wai malamai suna maganganun da basu san su ba kana da hankali kuwa an ce maka malamai ne mun tsira irin waɗanda kuke zuwa gaure su ne muku rubutu ni ma san shi ne da addinin musulunci ka zama shugaban mutane kana bakin jahili kana dan ka karanta boko fa baka san addinin musulunci da bakin jahili ne kai baka san komai da harkar rayuwa sai da aka shigo ne muku barazana mutum ne zai daure kankasan shi kamar wani bakon oga ya yana barazana shi ne chairman shi ne vice chairman shi ne councilor shi ne minister shi ne commissioner abinda muke cewa tsakani da Allah matsala alluran rigakafi mu kowane wata kuna zuwa kuna karfe mu kuma muna karyatawa abinda muke so ku zaunar da waɗanda kuka gama yadda da su kakar a cikin ilimi su zo su zauna da mu yi musu tambayoyi su amsa mana su mana tambayo mu amsa musu a ɗauka a kasar kaɗa rage komai kuma a saka a gidajen rediyo da talabijin za mu kawo hujjojin da ya sa muka ce allurar rigakafin nan guba ce kuma allurar rigakafin nan ko da a kaddara cewa rigakafin ce da gaske take yi tsakaninku da Allah muna cikin yunwa muna neman maganin ciwon kai ga wannan yana abin yana gudawa ga wannan tana naƙuda babu magani ga wannan yana fama da gaiwa za a mai aiki ba kuɗi ga wannan yana fama da kaza ba za a kawo taimakon magani da za a warkar da marasa lafiyan ba sai waɗanda ya basu kamu ba yanzu za a fahimce ka a irin wannan halin yanzu za a fahimce ka a waɗannan halin sai da haka duk wani shugaban ƙaramar hukuma maƙaryaci duk wani gwamna maƙaryaci duk wani maƙaryacin minista ko kwamishina ɗan boko ne shi ko likita wallahi ina muƙabalantar shi aikin turo ya cinan su nan daga Kaduna wani yazo wani zai nuna boko nake shi zai mu zauna to da ya shigo kuma ya duba sai ya ce eh to abin da zamu je ga lambar wayata ga kuma nake a'a a cikin nake mu yi magana allurar rigakafi da kuke bayarwa cuta ce ka zauna ni magana duk hujjojin da zan kawo maka suna nan tattare da ni kai kuma ka kawo mini hujjojinka a kan maganganun da muke wai a ce ai shi dama dai ya zo ne a ɓangaren sa nake a tun daga Kaduna za ka zo mu gaisa ka ce kun zo ne a kan an ce ina so ka allurar rigakafi nake ƙwarai da gaske ina so ka tafi ka na ƙarfe yanzu ya rage ka zaunar da ni nuna maka dalilaina sannan ka yi min bayanin yadda dalilan nan na za su zama ba haka ba sannan ni kuma in nuna maka haka ake tattauna ba muƙabala kenan da jama'a conversation ne tattauna ne na fahimtar juna bai sake dawo zai shekara biyu kuma yanzu ku je gidan rediyo ku je jaridu kuna ƙarya don mu ba mu da gidan rediyo don ba mu da jaridu wannan ba zalunci ba ne sai da haka duk wata yarinya ɗar secondary ce ko ba ɗar secondary ba da ake saka mata wata rigar ɗan wuta tana yawo da ita tana ɗiga ƴaƴan musulmi wallahi alazimi ta tuba kuna yaɗa ɓarna ne ɓarnar da ke nan da shekaru 40 ko 50 bayan mun mutu ƴaƴan mu da jikokin mu za su zo su bayyana ita ce ɓarnar da yanzu take faruwa yanzu cutar ƙanjamau haka aka yi ta bi ana ta yaɗa wa mutane ta da'awar cewa ana yi mutane lamba allura ajana da ɗan rani da sauransu ta haka aka yi ta bi ana yaɗa wa mutane in ba haka ba jama'a ya za a yi cutar ƙanjamau a ƙasar amerika ta fara amma ta fi muni a afirka fiye da ko'ina me yasa kuma an yi wa iyayen nan wannan allura tun suna ƙanana sun yayi gari sun girma suna ta mutuwa an ce saboda saduwa ne don haka in har za ka sadu sai ka sa kondom ka ji irin wannan abu mafi muni da ta kai ki shi ne wai a wanke ƙwaƙwalwar sarkin musulmi na fito sai ya fito wai yana kamfen a kan wai a ji tsoron ƙanjamau ba na ji tsoron ƙanjamau ko mu tsala garatin Allah nake jin tsoro ba na ji tsoron ƙanjamau sarkin musulmi ya fito gidan talabijin network NTA yana cewa wai a daina zina saboda wai kada a kamu da cutar ƙanjamau
wannan ba aibi bane jama'a aibi ne sarkin musulmi waye ya taba ganin sarkin musulmi yana karanta qur'ani yana tafsiri ko yana karatun hadisi ko yana karatun tafsir kakanni amma sai a saka sarkin musulmi akan kujerar sarkin musulmi ku sai nan fa kuna sa NTA network duk wanda yake kallon NTA network ana labarai ana tsakiya labaran karfi kar ne dai sai ga sarkin musulmi da manyan manyan kawun sarkin musulmi suna cewa a daina zina saboda kun ga wannan cuta kaza 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 baza a yi aji ba a ce a daina zina saboda tsoron Allah ko saboda tsoron cutar kanjamau duk wanda yake tsoron cutar kanjamau munafiki ne wanda za ka ji tsoron cutar kanjamau ka ji tsoron Allah cutar kanjamau in ka kama ka ko yadda ake da'awar cewa yankan farce zuba jini menene sai ta zama maka alheri sai ta zama maka sanadin mutuwa ta shahada idan kuwa ta kama ka ta hanyar zina ne don me za a ji tausayin ka to don me za a ji tsoron cutar kanjamau don me za a ce sarkin musulmi ya fito yana faɗa akan haka to da haka suka bi suka yaɗa yanzu cututtukan da suka bi suka ƙunsa kuma a cikin wannan ko kuma sunan da shekaru in sun tashi sannan za a ta cewa a Afirka ne a Afirka ne a Afirka ne wannan ta ne ya cije ya cije ya cije sai da suka yi suka kawo kansu haka ya kai ƙarya haka ce wai ai an gano babu wata cuta ƙarya ne kamar yadda muka ce mun mata malaman bid'a sun mata to gumurzu ya yi gumurzu muka ce ko a zaunar da mu mana in ana son gaskiya to abinda muka ce yanzu duk wani ɗan boko maƙaryaci duk wani taƙadarin ɗan siyasa idan waɗannan irin wa'azozin sun yi zafi ƙarya kake ka ce za ka hana ba ka isa ka hana wa'azi ba amma abinda muke faɗi shi ne a zauna a kawo mana yadda aka yi wannan allurar rigakafi ta zama ba cuta ba ce mu kuma za mu kawo dalilai a ƙasar Amerika dokar ƙasar Amerika constitution na ƙasar Amerika yana cewa allurar rigakafi da ake kankaɗa wa yara tana da haɗari don haka dokar ƙasar ta ba da izini in har za a yi wa ɗanka za a je maka da takarda ka sa hannu za ka sa hannu amma da sharaɗin in wani abu ya sami ɗanka za a biya ka diya haka ake a ƙasar Amerika a ƙasar Amerika wannan yana kan website sun suka saka da kansu sirri ne na kwamfuta na intanet na ƙasar na gwamnatin ƙasar Amerika game da matsalar allurar rigakafi ɗin nan www.thinktwice.com/html ka je ka duba wannan don Allah ka gani idan ba ka samu a kan wannan website ba don da sun ji mun tona asirin sai su kawar da abin Allah kun masara mafarauta kun masara ɗan zaki ya girma idan sun ɓoye ka suka je waɗannan websites da muka ba ka ɗazu na site ka je ka sa kawai think twice ka buga go zai watsa maka ainihin abin nan waɗannan kanun labaran sai ka zaɓi wanda kake so sai ka buɗe gaba ɗaya ku sani da cewa ƙarya ne sun aka rubuta akan abu akan internet har abada ba zai faru ba ko an tare shi bai faru ba idan kuma akwai wani da yake ganin zai iya rubutawa ya share shi da kowace irin dosta ce ko ya share shi da duk wani software ko duk wani abu ya ba da minti ɗaya za a sake dawo da shi kowane irin abu ne kai fasaha ta koma yanzu a takarda wannan ka rubuta abu ka kona ta ƙurmus inda za a samu tokar ta kawo kuskure sai an dawo da rubutun to dan abin da ka rubuta a kan internet ka rubuta wai ka zo ka share ko ka kawar wai dan ka ji an tona asiri ka riga ka makaratu ka yi kuskure tun da ka rubuta tun farko saboda haka jama'a kar wanda ya sake yadda haka ya ɗansa allurar rigakafin nan kar wanda ya wata yarinya ta gansa ne ta kasa samun aure ta je ya bata naira 750 naira 1250 naira 1700 wai za su rinka biya suna kankaɗa a 'ya'yan musulmi kar wanda yadda aka yi ɗansa ko ƙarfi idan abin ya yi abu ku kai mu kotu ku ce mun yi gwamnatin ku ne su muna kawo cikas mu gabatar da dalilan mu je da lauyoyin mu ku je da lauyoyin ku a tsaya a yi shari'a idan kuma abu ne na ilimi ku je ku kira likitocin da kuka yarda da su mu je mu zauna da su su zo su iya ƙaryata mu amma kawai ya ce ku ce kuna jin mu irin malaman ku da kuke tura su ne muku rubutun sa da guri da lawa da ku ce malamai suna saka baki akan abin da ba ruwan su wai yace maka malami ba ya saka malamai ba su ne masu mulki ba ba nan muka zauna muka ce muku kanta da in ba dan iska bane ku kwa zauna mu ne ba nan muke muku kanta da malantar ba a wurin mutanen da kuke abin da kuke cewa yace ce malamai na sa baki amma an lokacin zabe yayi za ku je ku ce mu sa baki a zabe ku kuma an mulki ku ce ba za mu saka baki ba sai in rashin kun yace wannan
Allah kiyaye.
Sai saboda haka ga shi dai yake this is a simple formula wannan ka'ida ce mai sauki isani yake but even an American child can understand. Dan karamin yaro a America ma zai iya ganewa. This is the formula of live and let live. Ka'idar ita ce in kana so ka rayu to ka bar kowa ma ya rayu. Shi ne Allah yake walakum kun kifasi hayati duk wanda yake in ya kace za a kace shi zai kace to saboda haka America in kuna son zama lafiya ku bar mu mu zauna lafiya idan ku har kuka kidar mu mu zauna lafiya to kuma ba za ku zauna lafiya ba ya rage munafikan malamai su kuma su san haƙiƙanin fadan in ba haka ba su dole saka baki in ba haka ba to abin da yake faruwa a Iraq dai kuna gani duk malamin da ya fata ya san zuciya shi ma sai a rubuta sunan shi ana nan sai ku gaci na sai an tafi da shi da daliban shi guda 79 to Allah ya kiyaye wannan takaitaccen bayani kenan dangane da cewa wai mu salafiya muna kai hari muna kasa mutanen da ba su ga bisa ba kariya ne sai gane mu aka yi ya annabi ma ba haka kafiran suka ce ba cewa suka yi ya yada musulunci ne da mai da takobi idan da da takobi annabi ya yada musulunci za a sami kirista a Iraq za a sami kirista a Kuwait za a sami kirista a kasan Masar zuwa ake a yi wa'azi in ka gada na sa musulunta shi ke nan tamimul dari kirista ya musulunta to da ƙarfi ne ake yi amma haka suke cewa da suna cewa da ƙarfi ne aka ci shi da ƙarfi ne aka ci shi da ƙarfi ne aka ci shi in da ƙarfi aka ci shi da duk duniya yau ba a samu wani da larabe suna bin addinin kirista ba amma da wa'azi ne in ka yarda ka garba in ba ka yarda ba shi ke nan dan haka a ƙasar Iraq akwai kiristoci da yawa a ƙasar Masar da yawa, a ƙasar Kuwait da yawa, a ƙasar Lebanon da yawa, a ƙasar Filistin da yawa. Saboda ne saboda musulunci an karɓe shi ne ta hanyar wa'azi. Amma in suka koma tarihi ne suke rubuta musulunci ya ci su ne da ƙarfin tsiya. Musulunci ya ci su ne da ƙarfin tsiya. Yana mun fahimci wannan da kyau. To saboda haka abinda ni kullum nake cewa dan daga ƙarshe a ƙasan wannan tambayar an tattauna da shi Usama akan irin waɗannan fatoyin na malamai. Kullum matsalolin da ake fama da su shi ne shiɗanin malamai waɗanda kai za a ɗan ba su kuɗi suke nan su yi fatawa ta son zuciya in ba haka ba ana kashe musulmi masallacin baitul maqdis a shiga a tattaka mutane a kashe mutane a wulaƙanta mutane ya an yi shiru a kan haka amma da zarar wani ɗa ya tashi ya ce shi bai yarda da abin nan da ake ba madadin a mara musu baya sai kuma a ce a'a wai haka haka ba ta kamata ba wai haka ba musulunci ba ne ko yaya ne musulunci kai ce kuna ji kuna gani ana kashe musulmi sai kun shiru ana kashe musulmi a Filistin ana kashe musulmi a Iraq ana kashe musulmi a Kishine ana kashe musulmi a Afghanistan ko ina ana kashe musulmi yanzu nan kasar ku duba abin da aka yi jama'a kuna ji idan ku yanzu na zamanin yanzu kun yi shiru kuna ji ƴaƴan ku nan gaba in suka biyo baya suka ga irin masaka da aka yi a abin nan a yalwan sandan da jet da sagami da Lagos da zangon katar kuna jin waɗannan abubuwan tarihi zai manta ne to a lokacin ne in wani ɗaya tashi ya ce san bai yarda ba in nan za ka ji malaman Najeriya a ce majalisar sarkin musulmi ta fitar da fatawa cewa haka bai halatta ba amma abubuwan da duk aka yi wa musulmi gaba ɗaya babu wata fatawa da ta fito ta ce lallai sai an hukunta waɗannan mutane ku ga zamani Lagos da kansu ya rinka bi yana kasa musulmi yana buga ban a gidajen amma kama shi aka yi kawai defense dan dan rike shi ne fata ba ta hukunta shi aka yi ba an rike shi ne kafin a hukunci matan arna suka fito suka titunan Kaduna suna zanga zanga suna cewa ba su yarda ba me aka yi ya ka fako shi da aka fako shi sai kuma aka nada mai shine mai martabar sarautar gari gobe me yasa wani ba zai yi ba ina malaman Najeriya, ina lajina ta fatuwar malaman Najeriya, ina majalisar sarkin musulmi, ina manya-manyan malamai masu rauni da tarbi da ka'ayi, ba za ku fito ku fatawa ba? A ce yanzu ana nan aka samu wani matashi ɗan shekara 25 ko 50 ko kaza ya ce san ba za a yarda ba, da haka duk arnan nan da suka yi laifin nan da duk shugaban ƙasar da ya kyale su. To jinin ya halaka ya ce nan bakin wake a wuce da ke lahira, lokacin kuma za a je ana cewa ya haka bai halaka ba, a yi musulunci, a yi kaza kaza, islam ne su yaran islam da zama su yi su. Islam is a total submission to the willing of Allah. Duk wanda ya ce islam ne su, even literally he is wrong. Al istislam huwa al inqiyadu lillahi bi ta'ati wa tawhidi. Duk wanda ya ce wai ma'anar musulunci zaman lafiya, ƙarya ne. Assalamu shi ne zaman lafiya. Idan kana son zaman lafiya to ka yarda da assalamu shi ne Allah. Amma ka je ka kasa musulmi, ka kasa ‘yan uwanka musulmi, a wulaƙanta su, kuma ka je ka ce wai addini wai ma'anar shi zaman lafiya, ƙarya ne. Islam is a total submission to the wills of Allah. Cikakkiyar sallamawa ga Allah ita ake kira musulunci. Ko literally islam does not mean peace, a ce wai islam means peace, haka suke yi, sai dai peace na unbreaking. Allah ya kiyaye. To waɗannan kaɗan daga cikin irin ainihin shubuhohin da ake kawowa kenan dangane da ainihin salafiyya kenan. Shubuhohin suna da yawa, suna ƙaruwa da gargadon yadda zamani ya tafi, da gargadon yadda mutane suke fahimtar da'awar da gaggaban yadda makiya suke ainihin kawo shubuhohi. Jama'ar musulmi, bayan wannan akwai matsala da nake so zan ƙara tattauna mana, matsala dangane da salafiyya da shi'a a Najeriya. A yau an yayi gani mu salafiyya mu kaɗai ne muke yaƙar shi'a da shi'anci a ƙasar nan. Munafinci ya hana da yawa daga ‘yan uwanmu ahlus sunna su fito su goyi bayanmu a kan wannan yaƙi. Har idan ‘yan shi'a suka zage mu ko suka yi mana sharri ko suka dake mu ko suka kasa wani, sai ka ji a cikin ƙungiyoyin ahlus sunna wasu sun fito har murna suke, har dariya suke yi. Wannan ruɗu su ma munafinci ya hana su su fito su nuna abin da shi'a suke ɓarna ne. Sai lokacin da abu ya rikice, a lokacin ne kuma za a ce wai yaya za a yi. Shi ɗan gari ɗaya yadda da Abubakar Siddiq ba zai zage shi ba, ya yadda da Umar, ya yadda da kaza. Amma wai tun da in ɗan shi'a ya buɗe baki yana zagin Abubakar da Umar da Usman, yana zagin Aisha da Hafsa, to ahlus sunna na jin haushi, to bari ɗan gari ɗaya ya rufa mai asiri, bari ya ba shi masallaci, bari ya ba shi makirofon, bari ya ba shi don ya ɓata wa ɗan ahlus sunna rai. To shi ne ƙarshen tuka-tuka cik, sai ta rikice masa a Sakkwato masallacin Bello. ‘Yan ɗariƙa suka ba da dukkanin dama ga ‘yan shi'a, har suka yi ƙarfi, to sai suka yi kukan kura, suka nemi su wabta wani gefe. Shi ne shi ‘yan ɗariƙa suka ce ba su yarda ba. Shi ne aka buga wannan yaƙi, aka yi ba ta kasu. Jama mun gane wannan da kyau ko? Aka kasa wasu, aka raunata wasu. To a lokacin ne wai kuma sai ‘yan ɗariƙa suka dawo suna lalaban hujjojinmu, wai suna cewa ai suna zagin sahabbai ne. Kun ce ka yi ari-ari da tafan suna zagin sahabbai ba? Sai ga Buhari Sirdawa sarkin malamai na Sokoto ya fito yana cewa suna zagin sahabbai ne. Kowa ɓacin sahabi ba ne yarda. Kowa ɓacin sahabi. Tun yanzu aka ɓacin sahabbai. Daga sani dai kowa ɓacin sahabi ba su yarda. Tun yanzu aka ɓacin sahabbai. Kana ji kana gani saboda munafinci. To wannan matsalar kenan. To a tsakani da Allah. Ta kama zan jiya wani tarihi a yau. Wato matsalar yara ƙanana ɗan shekara 25 duk waɗannan na kira su yara ƙanana ne saboda ba su san haƙiƙan wannan dambarwar ba. Amma zan jiye ta a yau kamar yadda na sha jiye ta a wurare. Kuma ba haihu ya ce ba a ƙarya kasa da gida. Ainihin anguwanmu ne, a nan aka haife ni, inda da nesa kake ji wannan maganar a mutuwa ake yin ta, kuma kullum kana jin ina cewa arzani ɗan mutuwa. to amma kiyaye nake yin ta tsakanin iyaye na da kakanni na da malamai na da kanne na da yayye na da dange na da kowa nawa ai ba a ƙarya kusa da gida kuma ko matsalar mu tsakanin mu da ƴan shi'a mutane sun kasa gane waɗannan mutane sun so su ci amanar musulunci ne muka ce ba za mu yarda ba to ba za su taɓa yarda su fito da haƙiƙanin al'amarin ba sai su ce wai ana yaƙar su akan gagarumar musulunci ƙarya ne ni da nake magana da yawancin ɗan ƙungiyar Izala har sukan ji haushi na na ce ni ba ɗan ƙungiyar Izala ba ne ni ba ɗan ƙungiyar ba ne ɗan boko ne ni ɗan boko kuma harkar musuluncin sa a NSS yake yi kowa ya san wannan duk Najeriya wanda yake boko ya san ya harkar NSS tun daga 1966 nan da aka kafa ta har zuwa yau har ta zama NSS tun tana a tertiary institution jami'o'i da manya-manyan makarantu har NSS tana shiga secondary da primary har NSS tana shiga area council da sauransu NSS nake tafiya manufar NSS kuma shine tabbatar da addinin Allah a bayan ƙasa amma hanyar da za a bi shine ɗaliban da ke karatu a makarantun boko waɗanda ake sa rai su dawo su zama manyan mutane a bi a musulunta da tunaninsu yadda ko sun zama manyan mutane sai su dawo su ci gaba da yin musulunci sannan ita ce babbar manufar NSS saboda haka a cikin harkar NSS ba magana ƙungiya kaza mazhaba kaza tariƙa kaza musulunci ake Qur'ani da hadisi a cikin NSS to amma dole tafiya tana da shugabanni akwai shugabanni NSS akwai official akwai kaza ana cikin wannan tafiyar ne aka zo aka kafa gwamnatin musulunci a Iran haka aka kira ta a wannan lokaci sannan sai ta tattara wasu official nata daga ciki akwai Ibrahim Yaqub Azzazzaki aka tura su suka tafi Iran suka yi murna suka yi godiya suka yi gaisuwa ga mutanen Iran akan cewa idan har wannan tafiya ta yi daidai to za a ci gaba da taimakawa juna tun da mu ma manufar mu tabbatar da shari'ar musulunci a bayan ƙasa da aka je aka dawo sai su mutanen Iran suka zo suka yi godiya akan an mutunta su an yi musu murna to daga nan sai suka nemi cewa menene NSS ke bukata NSS a bisa harshen wakilanta sai suka ce su suna bukatar su tabbatar da musulunci ne wanda ɗan hojiyo ya tabbatar don haka hujja ta farko aiki na farko shine suna son su buga littattafan ɗan hojiyo su ta karantarwa yadda manufar ɗan hojiyo za ta yaɗu sai a zo a tabbatar da tsarin gwamnati irin na ɗan hojiyo sai mutanen nan na Iran suka ce a su abin da suke so za su aiko da littattafai daga Iran na ba ta da yi shi'a ja'afariya za su ɗibi wasu daga cikin NSS su tafi da su su je su karatu shi'a a zo a yaɗa shi'a da su kalla NSS suka ce a'a idan ka yanzu ma a malikiya ma in ka je ka ɗauko wata malikiya ma ana rikici balle ka je ka ɗauko wata mazhaba da wata aƙida suka ce ba zai yiwu ba sai suka ce to in har haka ne to mu kuma ba za mu taimaka muku ku buga waɗannan littattafai ba sai suka ce to tun da haka ne yanzu abin da za mu yi to sai dai a tsaya ana zumunci ko kuna naku shi'a mu ko muna namu sunna amma manufar gwagwarmaya ta yi ɗaya to an tafi a haka shi ne zazzaki ya lallaɓa sai ya zara jiki sai ya tafi Iran sai ya je shi sai ya karɓo kwangilar shi zai yi sai ya zo yana tafiyar a ƙarƙashin ƙasa da nufin gwagwarmayar musulunci amma fa ga bakon da ya ɗauko to duk waɗanda suka gane sai su mai tawaye duk waɗanda suka gane sai su mai tawaye haka ake ta tafiya ana ta tawaye har zuwa yau haka tafiyar take to mu da muka rage mu faran NSS wasu na makarantu wasu na cikin garuruka wasu na ainihin wuraren harkokinsu gaba ɗaya sai aka ga tafiyar nan ba za ta yiwu ba nan nake sa rayuwa na 1980 bakin rayuwa na Iraka anguwan nan in tafi masallacin ediyo kan nake yin sallah sai shekaru 25 da suka wuce duk anguwan nan ɗan uwan mu ɗan Izala ke nan suke mu ɗan shi'a ne mun kuma ba shi'a nake so ba mun gugar nan musulunci nake so bakin rayuwar ma mun gani ne a wurin ɗan hodiyo a ihya usunna ta gaggan wanda ma a ihya usunna mai gani har ma Malam Bakar Gumi yana ce musu ku dole ce wa yaran nan ɗan shi'a za su gane ku jahilai ne don babu shi'a a cikin tafiyar to daga baya da gwagwarmayar shi'ar ta taho to sai ya ga abin da zai yiwu ya ɗauki NSS ya yaɗa shi'a da ita ba shine sai kai ki gefe guda ai mai sai kici gabar tafiya kamar yadda take har yau shi an ci da shi da cikin NSS ba duk wanda ke son shi an ci ko a yanzu a tashin institution a manyan makarantu sai dai koma gefe guda amma bai isa ya ci an tar da NSS ba ko ana kananan an suka tashi sai suna gani mun mutane Albaniya matsaya malamin mu malamin ku ya ce shi amanar musulunci sai sa muka ce ba za mu yarda ba amma matsalar da ta faru Albani shi kadai ne yake waɗannan maganganun sauran waɗanda suke tawayan su damejin da zai zakiye muku ya ja muku da ke karatu ba mu ko muna nan muna buga gwagwarmayar ko muna karatu muna buga gwagwarmayar muna karatu sauran da suke tawaye suka ce ba za su karbi shi a bace dai a ci gabar tafiya a kan NSS ɗin sai zama su kuma babu karatu babu karatu a ba su yaɗa manifesto mu kuma ba tariya muke ba tun lokacin da muna karatun ana gwagwarmayar muna karatun ana gwagwarmayar dan haka da gwagwarmayar ta ja ta kona shi an ci muka ci gaba da yin musulunci ne to ina sauran suna nan zankane amma babu wanda ya karatu karatun da zai fito muƙabalanci jama'a shine matsalar kai kana cewa mu yasa Albani ya matsa malamin mu wallahi inda musulunci ya tsayawa ba irin sharrin da ba a yi mana ana danganta mu da shi mun ce wannan bai dame mu ba amma in dai zai tsaya mu ci an ci wallahi alazim da ba mu tsale ba sannan yanzu ya sa ɗan jama'a suka bar makarantun boko ga Bashir Umar Ali ɗan gidan alƙali kuliya na Kano mataimakin gwaggwaki ne a lokacin electrical electronic engineering yake karanta yana 200 level a audio very sharp and smart ya bar audio ko wajen 84 ko da suka tsakanin maza da mata ya ce musu kafirci ne da suka bari shi ke nan shi Allah mai gaba dogo su zarban suka je suka ɗauke shi aka tafi aka karantar da shi ga shi nan yadda jiri na ɗaya na biyu na uku har ya da yanzu yana karantarwa a DUK yana da master's na shi ya zama doctor yanzu a hadisi shi Allah mai gaba dogo wannan tarihin da nake faɗi idan kana shakka ɗauki kasafin ka je ka kai Bashir Umar Ali ɗauki kasafin ka kai Aliyu Tukurtukur yanzu shi ne limamin Tukurtukur ɗauki wannan kasafin ka kai Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu duk waɗannan suna da rai ai ko sai da kisan kai dai ko ta ne ai biyu ake nema to balle nan tarihi ne mutum biyu uku na kawo kuma duk suna nan da rai to wannan irin tafiyar a haka ta taho sai aka ce sai a rufa a yi shiri sai muka ce ba za mu rufa ba sauran suna son su irin waɗannan abubuwan amma wallahi alazim da yawanci me za su faɗa ina hujjojin ba su da su to wannan tafiyar da ta taho haka sai ya zama muna da kasusuwa da bayanai da abubuwa jibge na shaida a kan ƙazafi da zagin sahabbai da matsaloli dai ga su nan sun yi yawa to ana nan ana wannan tafiyar sai wasu suka zangare suka ta tafiya Iran suna yi karatu da suka yi karatu sai kuma suka dahi karatu na gaske a shi'anci sai suka dawo suka sami shi kuma zai zaki shi ne da kujera ta shugabancin shi a shi ake ta aikowa da komai ko kuma da karatu ko sai suka ga ha mai ci da work ba bu da chat who can business you do kuma da san bugu ga garbi da karban kudi a sai suka ce ba za ta yi ba suka iya yadda za su ci su gantar da kasa Iran ta fahimci wannan ta bi karatu ba shi ne sai suka ɗibi kasusuwa na karatun littafin min hajji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami fi atl qadariyya sai suka aika Iran suka ce to ga ku tambaye shi yana iya wannan mutumin rabbi a to tunda ba iya wannan bai tantance shi gaban shi da shi ne sai aka kwace mukanan shi ne sai aka ba shi Hamza Lawal ga shi nan akademi sai suke karatu a radio na garfa sai suke kaza tunda sai suka yi karatun na shi a shi kuma ba zai iya ba to wannan zafin da ya zafi ke Albani ya yi musu ta'adi shi ne aka ce to a samu wani abu da yawa Albani shi ne shekarun da suka wuce aka ɗauko tarihin wata mata a don ta yi cikin soje ta haihu ta yi kaza aka kwaɓa a jarida aka ce Albani ne to a nan dai nan ce anguwar tamu nan ce anguwar su matar don Allah matan nan in tana juna ko uwarta ko ubanta ko yanta ko kaninta ko wani mata idan bobe mai wurin ya tona asiri ba a yanzu kada Allah ya musu gafara duk wanda yake da shaida a kan wannan abin amma an kira da aka ce an yi wata kai gaske ta mana ai ba a ƙarya kusa da gida muna jiran kunan da shekaru ɗari masu zuwa insha Allah yana mun gane wannan da kyau ko zafi ne zafi ko wannan ɗaya daga cikin gumurgu kenan fa damage banda damage da muke musu akan internet ku je ku bincike su ku ce yadda ya muku gaskiya wani damage ne su albanin suke musu akan internet akan ƙarerayin da yake yi in yi a rusa muslim network kaza kaza in yi ku je ku tambaye su ku ce malam ka ji tsoron Allah ka gaya mana gaskiya ya sa ƴaƴan mutane sun bar makarantar boko yanzu kuma ya tura nasu sun tafi karatu ƴaƴansu ƙananan akwai makaranta tana nan nan wajen falladan tana nan nan bayan masallacin izala na zariya hotel sunan makarantar anti-grace a nan ya ɗibi ƴaƴansu ya zuba ɓaɓar boko babu makarantun da ke boko suna haɗa da musulunci amma bai yadda da musuluncinsu ba don mai kaiwa arniya ƴaƴansu suka je wata matsala ta haɗa su da matsala ta haɗa su har sai da ta kai area commander da ya tafi Alhaji Suleiman sai da ya kai ya sa baki an kusa ɗibi ƴan sanda a kai wurin yaransu sun je ba su hayaniya don me za a kori ƴaƴan malaminsu kaza kaza sai kwafi ƴaƴan ya dawo da su tabo Kariza Boya nan ma makarantar arniya ce ta mallake ta babu wata makaranta nurul huda ko nurul islam ko wace ce ko irshadi wace ce a cikin zariya ko a yankin zariya da zai zuba ra'ayinsu ko kuma kuna can ƙauyuka zama bimaya zangon ɗan banne zangon wane ne kuna can ko kuma kun bar karatun boko an ce muku kafirci ne an gane wannan da kyau ko sannan ku tambaya ɗanki Muhammad yana ina yana karatu ina yake karatun boko babban ɗanki to kun kuma nan an ce muku haramun ne shi kuma nashi ya tafi ingila can wurin kafirai na asali original ko kuma nan kuna gwamnan da bola gwamnan da wuce cire an ce muku kafirci ne to ku aina waɗannan abubuwa wannan irin mutumin ne cancanta ya zama shugaban gwagwarmaya can da yarimar da kure kafa shari'a mai an shi a suke cewa alfariyar musulunci makon da yake zazzaki ya je yayin yarimar da kura mubaya'a makon da yake ya je an ɗibi kuɗi an ba shi mota yarimar da kura kan ba na mu bane ba mu ne masu shari'a ba ba mu muke ta gagar mai shari'a ba mu ne da mubaya'a yarimar da kura a ko da amma makon da yake ya je an kawo jib da kuɗi an ba shi ku je ku tambaya gaskiya ne wannan in ba haka ba ku je ku tambayi wa kala kamishinan addini na jihar Zamfara amma kuma nan ko kuma a ƙasa nan ko an haɗa ku da jarida ana cewa a shari'ar musulunci ana gaje shari'a nan gobar gina na jihar ta suka yi aji suna cewa a shari'ar musulunci to ba mai gidanku ya tafi ya yi mu baya a ga gwamnan Zamfara makon da ya wuce bayan mu baya a shi da yau gwamna da ƙarfi ya dan kwallo ne gwamnan Zamfara to yanzu dai dan kwallo ya zama shine amirul mu'minin nan naku to dan Allah jama'a waɗannan abubuwan ne za mu gari a ce ana musulunci ana zaluntar mutane ana cutar ƴaƴanmu jama'a tsakani da Allah sai ku ce ana zagin malamin ku ba na zagin kowa amma muna fitowa da duniyar musulunci ne haƙiƙa ta gani amma sai muka ce duk abin da muka faɗa in ƙarya ne a yi prison ɗin mu wrong a tabbatar mana da cewa wannan abin ƙarya muke yi ko ba daidai ba ne yara nawa ne yanzu a nan sun daina karatun boko idan harkar siyasa ta zo ba ruwan sosai ta zagi shi ta zagi to ga babban malamin ku ya je ya mu baya a ga gwamnan Zamfara wannan Zamfara kan ai mun nan za mu zo mu kaddamar muku da shi wata rana insha Allah mu ce ko shi ko Buhari shi ne dan takararmu wanda muka tsayar shi ne mun muka haka mu bani munafinci ba dan da nan abin da muke a kai ne to amma abin da aka ce a shari'a yanzu in a shari'a aka kafa a Zamfara yanzu gwamnan Zamfara in ya zama shugaban kasa kuma duk kasar zai kafa amma kuma shi yanzu ya je mu baya'a to ana birnin sa ku je ku yi tunanin waɗannan maganganun da aka faɗi ku je ku yi tunani saboda mai saboda shekaru 15 da suka wuce in mun yi irin waɗannan maganganun wasu hankalinsu yana tashi su daina magana da mu su yi kaza su yi kaza sai bayan shekara 5 kuma sai su dawo sai su gane bayan sun cuci kansu shekara ta 25 za ka je ka shiga JSS wani ka je kana tuni sai musu ƴaƴan jama'a ka yi girma to shi kenan sai mutum ya koma yana ta kama kama ba yadda zai yi amma wallahi azim wannan musiba to sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu zo da wasu bayanai musamman da suka shafi ainihin shi'a dangane da maganar da aka yi ai salafiya dan duniyar dan ijala da ke Najeriya yi wannan maganar jama'a wallahi ko ka ci ko ka ci salafiyan su ne mata kuma duk inda ka kai ka komo duk san yake da malaman ka suka saka ka akai salafiyan su zaka dawo dan har abota Muhammadu bin Allah gafarta mai yarafi cewa yake ba za ka taɓa fahimtar Qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko wannan da awace muka zo muna rayawa yanzu sai kai ka zo kana gaba da ita sai da ya zama a nan tudun wadar zariya da ɗan ƙungiyar izala da ɗan shi'a sun haɗa kai suna tare a ɗaki ɗaya suna tare masallaci ɗaya da ɗan izala da ɗan shi'a wai za su yaƙi ƴan salafiya a nan tudun wadar zariya to muna binci daidai ne mu dai kam muna nan ga tahdidi mun haddade ga idda da ayar mu take kul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk